ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، na yi mana barka da haduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Abu Huraira radiyallahu anhu wa an sahabati ajma'in. A yau Lahadi, muna 5 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina. Cikin wannan daura mai albarka da muka fara gabatar da ita a cikin wannan sati, wanda wannan shine darasin mu na uku cikin jerin darussa da muke gabatarwa a wannan daura tare da littafin الضر النبي في إخلاص كلمة التوحيد. نال الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. درس من يجبات الزيا من سياك الشن مسألة توصل من منهي yadda malami ya tattauna akan wannan matsala da kuma abin da ya gudana na tattaunawa tsakanin hujjojin malam da kuma abin da malaman Ahlus Sunna wal Jama'a suke bayani na rashin halaccin yin tawassuli da zatin wani kwata-kwata, wato baya halatta a yi tawassuli da wani abin halitta ko mutum ko mala'ika, ko lokacin da yake raye ko bayan rayuwarsa, baya halatta yin tawassuli da zaki, kamar mutum ya daga hannu ya ce Allah ka gafarta min zunubaina albarkacin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wannan tawassuli ne na bid'a. Ko mutum ya daga hannu ya ce Allah madaukakin sarki ka biya min buƙatuna darajar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wannan Allah bi shar'anta wa bayinsa, wanda ya gabata cewa Allah madaukakin sarki ya fi ƙarfin ka roƙe shi ka ce darajar wani abun halitta ko mala'ika ko annabi ko wani salihin bawa ko wani shehi da sauransu. Ba wani abu ya sa ba, shi ne saboda Allah tabaraka wa ta'ala ya fi ƙarfin haka. Abinda kake roƙa daga wajen Allah madaukakin sarki, kana ɗauke da siffar da in ka roƙi Allah madaukakin sarki da ita zai baka, shine kasancewar ka bawa makaskanci. In ka nuna wa Allah kaskancinka, shi kuma ka nuna masa cewa shi mawadaci ne, shi ne yake da shi, to in ka roƙi Allah tabaraka wa ta'ala sai baka daman. Amma Allah madaukakin sarki ba marowaci bane, balle ka ce sai ka fita wajen wani sannan zai baka. Allah madaukakin sarki ya san ka, balle ka ce ai bai san ka ba, sai ka bi ta wajen wanda ya sani sannan ya maka hanya shi kuma ya baka. Allah madaukakin sarki baya bukata a wajen kowa, baya shayin kowa, balle ka ce bari ka bi ta wajen wani wanda shi ma Allah yake bukatarsa ta yadda dole zai baka, domin ka bi ta wajen wanda shi ma Allah yana da bukata ta wajensa. Duk babu wannan a wajen Allah ta'ala, da haka ba abin da ya rage face ka roƙe shi da siffofinsa da sunayensa subhanahu wa ta'ala. Daka ba a yin tawassuli da zaki zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala, wannan kuskure ne mai muni na aqida. Wanda suke yin wannan su ne yan bid'a. Ma annabi sallallahu alaihi wa sallam baya yin wannan, za ka taɓa ji a cikin Ƙur'ani ba ko a cikin hadisi, saboda manzon Allah ba ya yi haka. Sahabbansa su ma ba su yi ba. Za ka taɓa samu a cikin wani hadisi da ake rawaitowa daga ayyukan sahabbai cewa sun yi haka ba. Ba ana samu ne kawai a wajen 'yan bid'a wanda ba ruwansu da karantarwa ta Alƙur'ani da hadisi, suna yin addini da son zuciya, su ne kawai suke irin wannan. Su kuma sun kasu zuwa kaso biyu, akwai waɗanda suke shubha ce ta sa su yi, wato saboda ƙarancin ilimi, akwai kuma waɗanda suke son zuciya ce kawai ta sa su yi. Kuma abin da suke yin raddi da shi ga Ahlus Sunna wal Jama'a, idan aka tattauna akan matsalar, Ahlus Sunna suka ce bai halatta ba. Me yasa? Shi ne saboda rashin dalili. Sai kuma babban dalilin su shi ne sai a ce waɗannan mutanen maƙiya manzon Allah ne, ba su san darajar manzon Allah ba, suna tauye darajarsa, suna tauye matsayinsa, saboda suna hana ire-iren waɗannan al'amura. Wannan kalma kuma duk wanda ya ji ta a cikin sauran gamagarin mutane wanda su ba su san matsalar ba, ya ake tattaunawa a kanta ta hanyar ilimi, sai su rubi da wannan cewa ai wanda yake hanawa maƙiyin manzon Allah ne, inda su suna nuna abin ne ta fuskar matsayi, ta fuskar daraja, wanda abin ba haka ba ne. Da haka ya gabata a cikin bayani, musamman a darasinmu na jiya, mun tattauna akan matsalar sosai, wanda a yau malam zai ɗora insha Allah tabaraka wa ta'ala. Innama da yake cewa rahimahullahu ta'ala, wa idza alimta hadha, malam yace idan ka san wannan bayanan da suka gabata, fa'alam ka sani, anna raziyata kullar raziyati, cewa masifa haƙiƙanin masifa, walbaliyata kullal baliyati, da kuma bala'i haƙiƙanin bala'i, amrun ghaira ma zakarna, wannan masifar da wannan bala'i shine wani al'amari ba abinda muka ambata, minat tawassuli almujarradi, na yin tawassuli kawai, wattashaffu'i biman lahu shafa'atu, kuma neman ceto da wanda yake da ceto, wa zalika ma fara ya'taqiduhu kathirun min al-awami, wannan bala'in da wannan masifar shine abinda da yawa daga cikin gamagarin mutane suke kudircewa a zukatansu, wa ba'dul khawas, da kuma wani bangare ma nake bantattu a cikinsu, fi ahli al-quburi, game da ma'abuta kaburbura wanda tuni sun riga sun mutu an binne su, wa fil ma'rufina bis salah, haka abinda suke kudircewa game da wa'ensu mutane da aka san su da nagarta, min al-ahya'i, daga cikin rayayyu, min annahum yaqdiruna ala ma la yaqdiru alayhi illa Allah jalla jalaluhu, wannan masifar ita ce abinda wa'incan gamgarin mutane suke kudircewa, da kuma wasu daga cikin keɓantattu a cikinsu, cewa su wa'incan mamata da aka binne su a cikin kabari, da wa'incan wanda aka san su da nagarta cikin rayayyu, cewa suna da iko a bisa wani abu wanda ba wanda yake da iko a kansa sai Allah. Kaga wannan aƙidar aƙida ce ta shirka. Mutum ya kudirce a ransa cewa ga wani yana da iko zai iya yi maka wani abu, ma wannan abun Allah ne kaɗai yake iya yin sa. To ana samun wasu gamagari a cikin mutane suna da wannan aƙidar, sai a kudirce game da wani shehu wanda ko yana raye ko ya mutu, a kudirce game da wani wali ko yana raye ko ya mutu, cewa yana da iko, yakan iya aikata abin da Allah kaɗai shi yake da iko a kai. Wa yaf'aluna ma la yaf'aluhu illa Allah azza wa jalla, kuma suna aikata abinda ba wanda zai iya aikata wannan aikin sai Allah tabaraka wa ta'ala, amma da sunan waliyantaka suke musu wannan kallon, sune musu wannan kallon da sunan shehinta, cewa wannan ai shehi, sai a kudirce cewa zai iya wani abu wanda Allah ne kaɗai zai iya, wannan ai waliyi, wannan ai gausi, wannan shine abin da yake cikin zukata. Hatta na faqat alsinatuhu, malam yace har sai da harasan su suka yi furuc, biman fawat alaihi qulubu, da abin da zukatan su suka kunsa. Faru yad'unahum taratan ma Allah, wani lokaci suna kiran wayancin shehunai nasu tare da Allah, irin kiran da ake yi wa Allah sai su ringa kiran su kamar haka. Wataratan istiqlalan, wani lokaci kuma suna kiran su ma su kadai sai su rabu da Allah su kama kiran wani wali ko wani shehi ko wani gausi in sun shiga cikin damuwa. Wayasruquna bi asma'ihi, suna kwalla ihu suna kiran sunayen su lokacin bala'i ko lokacin masifa. Wa yu'azzimunahu ta'zima man yamliku ad-durra wan-naf'a, kuma suna ba su girma irin girman da ake ba wanda yake mallakar cutarwa da amfanarwa, wanda shine Allah. Wa yaqba'una lahum khudu'an za'id, kuma suna rusuna musu rusunawa ƙari. Ala khudu'ihim 'inda wuqufihim bayna yaday rabbi, suna rusuna musu ƙari akan yadda suke rusunawa Allah madaukakin sarki in sun tsaya gaban sa fi salati a cikin sallah. Wad-du'a'i, da wajen addu'a. Wa hadha idha lam yakun shirkan, malam yace to wayannan abubuwan in har bai zamanto shirka ba, fala nadri ma huwa shirk, ba mu san mene shirka ba. Dai wannan abun da ake ranga kiran wasu waliyai da wasu shehilai wanda zai fadi ya ce ya gausi ko ya ce ya shehi, idan mutum ya shiga damuwa sai ya kira wani, ashe nan wajen mudidi suna yi, sai ya ce almadada almadada ya rasulallah, alkifayata alkifayata ya rasulallah, ashafa'ata ashafa'ata ya rasulallah, annusrata annusrata ya rasulallah. Wannan da haƙin Allah ne, ba a neman wannan daga wajen kowa sai Allah tabaraka wa ta'ala. Malam yace in wannan abin da suke in dai ba shirka ba ce, malam yace bai san kuma menene shirka ba, amma suna yin wannan da sunan addini da sunan wai, ai wannan kare matsayin waliyyi ne da kare matsayin salihai da nuna daraja ta Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to amma shirka suke. Malam yace in dai wannan ba shirka ba ce, to bai san menene shirka ba. Wa idha lam yakun kufran, malam yace kuma wannan aiki nasu na kiran wayannan waliyan mamata da suke cikin kabari ko wanda suke raye da kiran wayannan shehinai, in dai bai zamanto kafirci ba, fa laysa fid dunya kufr, to babu kafirci a duniya. In dai wannan ba kafirci bane, to ba wani kafirci kuma a duniya. Malam yace wa ha nahnu ula'i naqussu alayka adillatan fi kitabillahi subhanahu, malam yace ga munan mu za mu kawo maka wasu dalilai a littafin Allah madaukakin sarki, wa fi sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, da kuma dalilai daga sunna ta Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fi hal man'u mimma huwa dun hada, a cikin wayannan nassoshi na alqur'ani da kuma hadisan Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, a cikin su akwai hani game da abin da bai ma kai wannan ba da su, bi marahila da rata mai nisan da su, abin bai ma kai wannan ba, tsakanin aikin da malam zai kawo maka na soshi wanda aka haramta a cikin Qur'ani da kuma abin da suke yi akwai rata sosai, wanda suke yi ya fi girma ya fi tsanani, amma sai aka hana wanda bai kai shi ba, kaga ina ga wancan da suke yi wanda abu ne na shirka, amma kuma ana yin sa da sunan nuna mutuncin waliyai, ana yin sa da sunan nuna daraja ta salihan bayi, kamar yadda malam ya bada misali wanda kuma zai ci gaba da bada misali nan gaba. Wannan shine abin da masu bautar kabari suke yi, kamar yadda muke faɗa za ta tafi waliyai duk shekara, za ce an tafi waliyai, idan an je waliyan su shine wannan abin faɗa ake, in an je a ringa kiran wani tare da Allah na cikin kabari, wani lokaci ma a kira shi shi kadai. Sannan idan an je kabarin yadda ake ba wa kaburbaran girma, ake mutunta su irin tsuwar da ake a makabartar, ba a yin ta a masallatan Allah madaukakin sarki, kamar dai yadda malam ya faɗa, saboda shi shaida ne garin su na San'a, San'a cike yake da haka, mutumin Yaman ne, bautar kabarin da ake ayi min ba a yin ta a nan yankin, saboda haka malam shaida ne. Shi yasa abin da yake tattaunawa a kai yana tattaunawa ne da ilimi. Haka ma ake a wannan gari namu na Kano mai albarka da sauran garuruwa nan su. Babu wani gari face akwai bautar wani Allah tabaraka wa ta'ala. Shi yasa dai inda malamai suke na Ahlus Sunna wal Jama'a, wannan shine babban haƙƙin al'umma a kansu, wannan shine babban haƙƙin mutane a kansu, kiran mutane zuwa tauhidi, bayyana wa mutane addinin Allah tabaraka wa ta'ala. Allah tabaraka wa ta'ala ya tabbatar da mu a kan addininsa. Malam ya ci gaba da cewa, وفي بعضها التصريح بأنه شرك. أكيم ونساشي نادى بليد مال الذي كاومك نال القرآن بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقوي بياني كيوا وإن أيك شركا هو بالنسبة إلى هذا الرأي الذي ذكرناه حقير. كما إذا كنت تاشي da wannan ra'ayi da muka ambata, to abu ne wanda yake wulakantacci, wato abu ne bai kai wancan ba samsam, amma kuma Allah madaukakin sarki ya haramta shi, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya haramta shi, kuma an kira shi da suna shirka, amma kwata kwata bai kama kafar wancan abu da ƴan bid'a suke na kiran Allah tare da wani, kiran wani tare da Allah, ko kiran wani shi kadai, ko kwalla ihu ana kiran sunan wani lokacin da aka shiga damuwa, ko mutunta shi da girmama shi irin yadda ake girman wanda yake mallakar cutarwa da amfanarwa, wato Allah tabaraka wa ta'ala. Kuma ba da zalika na udu ilal kalami ala mas'alati su'al. Malam ya ce bayan mun kawo wa'innan bayanan sai mu koma yin bayani a bisa wannan mas'ala da aka yi mana tambaya a kai. Fa min zalik ma akhrajahu ahmadu fi musnadihi bi isnadi la ba'as bihi. Malam yace daga cikin ire-iren wayannan hadisai akwai hadisin da Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala ya ambata da isnadi wanda yake babu laifi game da shi, wato hadisin hadisi ne tabbatacci wanda Imam al-Hakim ya rawaita hadisin kuma ya inganta hadisin, haka ma Imam az-Zahabi ya inganta hadisin, Imam Ahmad ya inganta hadisi, Ahmad Shakir ya inganta hadisi cewa hadisi ne ingantacce daga Annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Albani kuma yana ganin cewa hadisin bai inganta ba, da haka malamai sun yi sabani wajen inganta hadisin ko rashin inganta hadisin. Malamai da yawa suna inganta hadisi. Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ya kawo hadisin a cikin kitabu Tauhid, kuma ya gabata mun yi bayani cewa hadisan kitabu tauhid baki ɗayan su kowane hadisi da ya gani a ciki to yasluhu lil ihtijaj, wato matakin hadisin ya kai matsayin a kafa hujja shi, ko da a ce hadisin bai kai matakin sihha ba to hadisin dai ya kai matakin a kafa hujja shi. Daga ciki kwai wannan hadisi wanda kun ji wasu daga cikin malamai da suka inganta hadisi, Allah tabaraka wa ta'ala ya saka musu da alkhairi baki ɗaya. عن عمران بن حصين لقى عمران ابن حصين الله تبارك وتعالى يقارى مسير ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا قوانمت بيده حلقة من صفر أتارد شيء أقوي وانا أورور هو نزوبي نجر تولى يا سنيا أهننس. Shine yadda ya zo a ruwaya, wato awarware liƙatu, ya zanya shi ya zira shi har ya kai dantsansa, ya sanya shi a dantsansa. Faƙala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce ma hadi, menene wannan? Ƙala sai mutumin nan ya ce minal wahinati, wato na sanya ne saboda da cutar alwahina, wata cuta ce take kama gaɓɓan mutum. Kuma malamai suka ce cutar iya namiji kawai take kama banda mata, to na sanya ne saboda magance ita wannan cuta. Kala sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ce in zikha sire daga hannunka fa innaha la taziluka illa wahanan, saboda wannan abin da ka sanya wannan awarwaran cewa shi ne zai magance maka wancan cuta, ba abin da zai ƙara maka sai rauni akan rauni. Walau mutta wa hiya alayka, inda za ka mutu da wannan awarwaran a jikinka, ma aflahta, da har abada ba za ka rabauta. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki bai sanya magani a cikin abin da za a sa ba na awarwaro da laya da kuru da sauransu. Da haka ya ɗauke shi a matsayin cewa shi ne zai ba shi lafiya. Duk wanda ya ɗauke shi da irin wannan aƙida cewa abin shi ne zai ba shi lafiya, to ya yi babbar shirka. In kuma ya sanya da nufin cewa sababi ne kamar yadda shi wannan ya sanya, shi wannan bawan Allah da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani, wannan ƙaramar shirka ce. Shi yasa ana iya samun wannan a cikin sahabbai, ga mutum ya zo da wani aiki ƙaramar shirka ce wanda baya fidda mutum daga addinin musulunci, amma babbar shirka ba a samu a cikin sahabbai. Allah tabaraka wa ta'ala ya ƙara musu yadda baki ɗaya, kuma suna yi ne kafin su san hukuncin, kuma galibinsu suna yi ne wanda suke farko-farkon shiga musulunci, ba wanda sun jima a musulunci sun yi ilimi irin su Abu Bakari da Umar da manya-manyan sahabbai al-muhajirun wal-ansar, to su ba a samun irin wannan kurakuran daga wajensu. Da haka dai Annabi sallallahu alaihi wasallam sai yake faɗa da shi wannan bawan Allah wanda bai jima da musulunta, kamar yadda ya zo a wata riwaya. Za Allah ya ce da shi, inda za ka mutu da wannan a hannunka, da ba za ka rabauta ba har abada, saboda ya sanya wani abu a jikinsa cewa sababi ne na samun lafiya, wanda Allah bai sanya abin sababi ba. Dama mun yi bayani cewa ƙaramar shirka, ko kuma na daga cikin ƙaramar shirka, shine mutum ya sanya wani abu wanda Allah Maɗaukakin Sarki bai sanya shi sababi ba, kai kuma sai ka sanya abin sababi, wannan ƙaramar shirka ce. Kamar sa laya da zuma cewa za a samu lafiya, Allah bai sanya wani sababi, to ƙaramar shirka ce laya. In mutum ya sanya ta cewa sababi ce, ko sa guru, idan mutum ya sanya cewa sababi ne, in kuma ya sanya da nufin cewa gurin shi zai ba shi lafiya, ko layar ki za ta ba da lafiya, ta wannan babbar shirka ce. Inda ya ɗauka cewa ita za ta yi aikin ba Allah ba, ba in ka ɗauke ta sababi, ta wannan ƙaramar shirka ce kamar nan dai. Da haka wannan hadisin ya nuna cewa inda mutum ya mutu da wannan a cikin sato ba zai rabauta. Kaga wannan bai kai wancan ba da wa'incan mushrikai suke masu bautar kabari, kamar yadda malam ya faɗa. مالن يتي وأخرج أيضا عن عقبة بن آمر هكذا إمام أحمد رحمه الله تعالى يا روي تهديثي دق عقبة بن آمر الله تبارك وتعالى يقارع مسير ذا ما هي قنصة ذلك نصح بيبا كده مرفوعا وزال لا يكي ومن علق تليمة دمت من ديرات لا يأجنس فلا أتم الله له. Kada Allah Maɗaukakin Sarki ya cika masa burinsa, abinda yake buƙata manufarsa ta sanya wannan laya, to kada Allah ya cika masa muradinsa. Wa man allaqa wada'at, duk mutumin da ya rataye wuri a jikinsa, fala wada'a Allahu lahu, kada Allah Maɗaukakin Sarki ya sanya shi a cikin hutu, kada ya samu nutsuwa, kada ya samu kwanciyar hankali, sai manzon Allah ya masa addu'a saboda ya sanya abu sababi wanda bai zamanto sababi ba. Shi ma wannan hadisin da ya kamar hadisin da ya gabata, shi ma Albani yana raunata shi wannan hadisin. Wa fi riwayatin, a wata riwaya, man allaqa tamimatan, Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace duk wanda ya rataye laya, faqad ashraka, to yayi shirka. Ma'ana wanda ya rataye laya a jikinsa, kuma ya rataye zuciyarsa da wannan laya, cewa laya ce za ta kare shi, laya ce za ta hana shi yin hatsari, saboda ya rataya ta a cikin abin hawa, laya ce za ta kare shi daga barayi, saboda ya rataya ƙofar gidansa, wannan ya yi shirka, babbar shirka wacce ke fidda mutum daga addinin musulunci. Wanda kuma ya rataya laya cewa a'a, laya ita sababi ce, amma Allah ne zai kare shi daga sharrin ƴan fashi da barayi, amma sababin wannan layar kana cire ta, barayi sun ta zuwa gidanki, ma inda layar, to Allah zai ba shi kariya, wannan ya yi shirka, shi kuma ƙaramar shirka. Saboda Allah Maɗaukakin Sarki bai sanya rataye laya sababin samun kariya ba. Da haka hukuncin sanya laya hukunci biyu ne, wanda ya rataye laya a jikinsa, ko a jikin abin hawansa, ko a ƙofar gidansa, da zimmar cewa ita layaci za ta kare shi, to ya yi babbar shirka, ya fita daga addinin musulunci, saboda ya ɗauki aikin Allah ya ba wa laya. Wa yake kare mutane? Allah ne. Qul man yakla'ukum bil-layli wan-nahari min ar-rahman, Allah ne yake kare bayansa dare da yini. Sai ka ce a'a wannan layin za ta kare, to ka ɗauki aikin Allah ka ba, ka haɗa ta da Allah. Mutum ya yi babbar shirka ya bar musulunci, wanda kuma ya ce a'a laya ba za ta iya kare ka ba, sai dai sababi ce, sai da wannan layin tukunna zai samu kariya, to ya yi ƙaramar shirka. Shi wannan hadisin hadisi ne ingantacce, hadisi ne sahihi, cewa man allaka talimatan, duk wanda ya rataya laya, ya rataya zuciyarsa da laya, faqad ashraka, to ya yi shirka. Wal ibn abi hatim, malam yace ibn abi hatim ya rawaiti hadisi a cikin tafsirin an hudhaifa, daga hudhaifa, Allah tabaraka wa ta'ala ya kara masa yarda, annahu ra'a rajulan, hudhaifa ya ga wani mutum, fi yadihi khayqun, a hannunsa akwai wani zare, ya ɗaure hannunsa da zare, daidai dantsinsa ka sai sa da zare, sai ya ɗaure dantsinsa, lil humma, saboda zazzaɓi, wato wannan zaren zai kare shi daga zazzaɓi, faqata'ahu, sai ya tsinke wannan zaren. Wa qara'a, ya karanta fadin Allah ta'ala, wa ma yu'minu aktharuhum billah, mafi yawancinsu ba sa yin imani da Allah, in abu ya same su ba sa mai da shi zuwa ga Allah madaukakin sarki, ba sa gamsuwa cewa daga Allah ne, ba sa mai da lamarinsu zuwa ga Allah, ba sa kadaita Allah da aqida, ba sa kadaita Allah da bauta, ba sa kadaita Allah da neman taimako ko neman agaji, galibin bayi, illa wa hum mushrikun, ba sai za ka samu mushrikai ne suna yin shirka. Kaga wannan ya nuna cewa duka yana da cikin shirka, rataya laya, ɗaura wani abu a tsinu ko ɗaura shi a dantse, da zumma cewa zai ba wa mutum lafiya, ko zai ba wa mutum kariya, ko zai tunkuɗe masa wani bala'i kafin ya sauka. Duka idan mutum ya ta'amuli da waɗannan al'amura, laya ce, guru ne, zare ne, azurfa ce, zartagulla ce, wani zobe ne, sai mutum ya sa a hannunsa, ko a dantsensa, ko ƙugunsa, ko wuyansa, ko ya rataya, da zumma cewa abin shi ne zai kare shi daga abin da yake tsoro, wannan babbar shirka ce. Gane wannan da kyau, da sanda ka jingina wa abin kai tsaye cewa shi zai yi aikin ba Allah ba, wannan babbar shirka ce, wata ke fidda mutum daga addinin musulunci. Kafirci ne da muke tsoro, ko mutum ya aikata shi, in kuma ya ce a'a Allah ne zai kare shi, amma wannan shi ne sababi, wannan shi ne sirrin da yake sawa Allah ya kare bawa, wannan ya yi ƙaramar shirka. Ita ba ta fidda mutum daga addinin musulunci, sai dai sharrinta ita ma ya kai sharri, Allah ta'ala ya tsare. Malam ya ci gaba da cewa fi sahih, ya zuwa cikin hadisin ingantacce, Imam al-Bukhari da Muslim sun rawaita hadisi, an abi bashirin al-ansari, daga abu bashir al-ansari, annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam, cewa ya kasance tare da annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, fi ba'du asfarihi, a sashin tafiye-tafiye na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa arsala rasulan, sai manzon Allah ya aika wani dan aiki, cewa ya tafi yana yin shela, alla yabqayanna fi raqabati ba'ir, cewa kada ya bari a wuyan wani raƙumi, iladatan min watari, wata sarƙa da aka rataya masa ta tsirkiya, a samu tsirkiya da ake yin kwari da baka da ita, sai a rataya masa a wuyansa, to kada ya bar wannan a wuyansa, illa qubi'at, face sai ya tsinke ta, manzo Allah ya aika shi wannan. Wannan dabi'a ce ta mutanen jahiliya, idan mutum ya kwari da baka yana amfani da ita, idan ta tsufa to sai ya cire zaranta, sai ya sake wani zaren, wannan tsohon zaren sai ya rataya wa raƙuminsa, ko a rataya wa yaro, ko a rataya wa baiwa, cewa wannan zaren da ya tsufa a cikin kwari da baka yana maganin kambun baka, yana kare mutum daga kambun baka, yana kare mutum daga wasu hatsarurruka, duk wani abu wanda zai cutar da kai, to wannan zaren da aka rataya maka yana kare, wanda shi ne asalin laya a wajen Balarabe. sai manzon Allah ya aika cewa da an gani a wuyar rabu mai to a tsinke shi saboda shirka ce, sai ya zai zare kare ka zare fa, me zare zai maka? Sai zai kare ka daga hatsarurruka, zai kare ka daga kambun baka, zai kare ka daga sharri, zai tunkuɗe cuta kafin saukar ta, indai da shi a jiki cuta ba ta sauka, in ta riga ta sauka in an sa zai kau da cutar. Sai manzon Allah ya ce wannan shirka ce, yana daga cikin ayyukan jahiliya, tun a zamanin jahiliya haka su. Shine manzon Allah ya aika dan aiki Allah ya buqayanna fi raqabati ba'irin, cewa kada ya bari a wuyan wani raƙumi iladatan min watari, wata sarƙa wata laya da aka rataya masa daga tsirkiya, wato abin nufi dai duk abin da aka yi bakaɗin da shi, in fata ce to fata suke ratayawa, in tsirkiya ce in zare ne in danƙo ne in ya tsufa sai a cire sai a ratayawa raƙumi ko a ratayawa yaro cewa yana maganin kambun baka. Sai manzon Allah ya aika shi wannan sahabin nasa cewa da an gani sai a tsinke a gaya wa mutane tauhidi cewa ku dogara da Allah, Allah ne zai kare ku, Allah ne zai kare muku dukiyoyinku, ba wannan abin da ake ratayawa ba. To kaga wannan yana daga cikin shirka da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yaka, yana daga cikin shirka da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya hana a zamanin sa, wanda wannan duka bai kai wancan aiki da masu bautar kabari suke yi ba, wannan dai yana gudana ne a zamanin jahiliya kafin zuwan musulunci. Kaga dama malam ya faɗa cewa abin da ya zo a cikin hadisai na Annabi sallallahu alaihi wa sallam cikin Qur'ani da hadisi wanda aka yi hani da shi, ai tsakanin sa da abin da wa'ancan mushrikai ke aikatawa akwai rata sosai, wanda suke yi shirka ta fitowa fili a ciki. Ma'anan kaga in ba da nassin sunna ba ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam ba kowa zai gane cewa shirka ba ce, dan mutum ya sa laya a wuyansa ba kowa zai gane cewa shirka ba ce, dan mutum ya daura guru a kugunsa ko a dantsansa ba kowa zai gane cewa shirka ba ce, dan mutum ya rataye wani hoton shehi a motarsa cewa hoton ne zai kare shi ba kowa zai gane shirka ba ce, ba kowa zai gane ba, amma shirka ce tunda gashi ya zo a nassi. Kuma shirkar za ta iya kasancewa babbar shirka ne fidda mutum daga addinin Allah, ita mas'alan laya haka take, kamar yadda muka faɗa mas'alan laya da mutum zai rataya, irin su guru da mutum zai rataya ko ya daura a jikinsa. Tunda ya gabata wannan hadisan da malam ya kawo baki ɗayan su kaf, mun karanta su a littafin alƙaulus sadiq fi ta'liq ala kitab at-tauhid na Imam Sa'd, duk mun karanta wayannan hadisan da ƙarin bayani cewa wayannan zai iya kasancewa babbar shirka ko karamar shirka, ya danganta da aqida ta mutumin da ya aikata, wanda yake da aqida cewa wannan zaran da aka rataya shine zai kare shi, shi kansa zaran ko laya ko guri shi kansa shine yake aikin ba da kariya ga wannan babbar shirka ce, wanda kuma ya dauke shi matsayin sababi wannan shirka ce karama, kamar yadda dai ya gabata a cikin bayani. Ma'ana dai a dunkule baki ɗayan sa shirka ce haramun, Allah tabaraka wa ta'ala ya haramta. Malam ya ci gaba da cewa wa akhraj ahmadu wa abu daud an ibn mas'ud radiyallahu anhu wa an as-sahabati ajma'in, imam ahmad da abu daud sun rawaita hadisi daga hadisin abdullah dan mas'ud, wanda hadisi ne sahihi, hadisi ne ingantacce, ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Abdullah dan mas'ud yake cewa sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul, na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa innar ruqa haqiqa ruqiya wattama'ima da kuma layu wattiwalata da attiwala, za mu ji tafsirin sa insha Allah ta'ala me ake nufi da attiwala. Duka wayannan guda uku shirkun shirka ne, duk wanda ya wannan guda uku yayi daya daga ciki ko yayi guda biyu ko yayi duka ukun to yayi shirka, kowanne shirka ce, shine arruqa yurruqiya da ake wattama'ima da kuma layu wattiwalata da attiwala, shirkun duka wannan shirka ce. Arruqa anan ana nufin arruqa ashirkiya, tunda ruqiya ta kaso zuwa kaso biyu, shi ma dai bayani ya gabata dalla-dalla a darasin mu na al-qawli as-sadid sharhin kitabu at-tauhid, cewa ruqiya ta kaso zuwa kaso biyu. Kaso na farko ita ce ruqiya da ake karanta Qur'ani, a karanta wasu addu'o'i da suka zo daga bakin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, misali kamar akwai wani mara lafiya, wani abu yana damun shi, sai ka zo ka karanta masa Al-Qur'ani, kana karantawa kana tofawa daidai inda yake masa ciwo, kana karantawa kana tofawa, wannan ana samun sauƙi sababinsa, hanya ce ta warkarwa mai sauƙin gaske, wanda karatun Qur'ani ne Allah ake roƙa ba wata matsala, ko a karanta wasu addu'o'i daga bakin Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tofa masa, ko kuma a karanta a tofa a ruwa in baya kusa da kai, shi kuma sai a kai masa sai ya karba ya ringa sha, shi ma duka ya halatta wannan magani. Karanta Qur'ani da wasu zikire da suka zo a sunna ta Annabi sallallahu alaihi wasallam sai a tofa a ruwa, shi kuma mara lafiyar sai ya ringa sha, wannan duk ya halatta. Wannan sunan ruqiya ta shari'a, musulunci ya yarda da wannan. Akwai ruqiya ta shirka, ita ce wacce ba haka ake ba, ana yin ta ana kiran sunan wasu shaidanu, ana kiran sunan wasu aljani, ita wannan ruqiya ce ta shirka, ana neman taimakon aljani a ciki, ana neman taimakon shaidani a cikin su, in za a yi ta ma sunan sa ake kira. Shi yasa yazo a cikin hadisi manzo Allah yake cewa i'ribu alayya ruqaku la ba'sa birruqa ma lam yakun fiha shirku, zalla yace ku bujuro min da ruqiya da kuke yi na ji, ba matsala game da ruqiya indai babu shirka a cikin ta. To da haka ruqiya kala biyu ce, indai ta Qur'ani ce da addu'o'i na Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, to wannan babu matsala. Kawai sharuɗan da ake sawa shine kada namiji ya ce zai yi wa mace, misali kamar a ce ga wata mara lafiya tana yin aljanu tana yin iskokai, sai a ce to a nemo wane ne zai mata ruqiya, sai dai a samu mace 'yar uwarta, ma baya halatta namiji ya yi mata, sai dai mace 'yar uwarta ta yi mata, saboda addu'a ce, mahaifinta zai iya yi mata, ko ɗanta ko wanta ko ɗaninta, amma wani mutum can wanda yake ajnabi to baya halatta ya yi wa mace ruqiya, saboda babun addu'a ne, addu'a ce, Qur'ani za a karanta, Fatiha ce ake ruqiya da ita, waye bai iya Fatiha ba cikin 'yan uwanta. Sannan kai da za ka yi mata ruqiya a matsayinka na namiji, me kake da shi ƙari wanda 'yan uwanta ba su da shi, me kake da shi wanda mahaifinta ba shi da shi? Shi yasa namiji ba ya ruqiya ga mace, malamai suka ce da sharadi sai in muharrama ta ce, amma ne ba muharrama ka bace, suka ce haramun ne. Yawwa, haramun ne namiji yi wa mace ruqiya in dai ba muharrama sa bace, cewa tana aljani sai ya zo ya ce shi zai karanta mata Qur'ani. So za ta iya tsaraiti lokacin da yake karanta mata, ko tana bigabi, ko ta tashi ta riƙe shi su ta kokawa da sauransu. Shi yasa ba a namiji ba zai wa mace ruqiya ba, sai dai kai wa namiji ɗan uwanka. Wannan malamai suka ba da fatawa cewa haramun ne, ba dalili akan cewa namiji zai yi wa mace ruqiya, in kuma akwai dalili sai mutum ya kawo, sai ya ce ga wata hujja a cikin Qur'ani wacce ta halatta namiji ya yi wa mace ruqiya, ko ga dalili a cikin hadisi ko a cikin aikin magabata wanda ya nuna halaccin namiji ya yi wa mace ruqiya. In ka ce a'a ai malam wani ai ya taɓa yi, sai ai daktar wani ya taɓa yi, ko ya ba da fatawa cewa, sai a ce to aikinsa dai ba hujja ba ne. Ta wasu kuma tana buƙatar dalili, ya ka malamai sun ce ba dalili a kai, saboda ba inda yake halatta mace ta haɗu da wanda ba muharraminta ba, ya ganta ta gan shi har yi mata ruqiya, to sai da dalili, ba kuma dalili a kai, in muharramarka ce sai kai mata, amma in wata mace da wanda magana ta gaskiya sai dai muharraminta ya yi mata. Inda a wani lokaci ana samun zaniya a wannan babu, za ka ji labarai suna zuwa inda akwai mai ruqiyar da wai shi har kwantar da mutane yake ma, sai ka ce asibiti zai yi ruqiya to yakan kwantar da mutum, cewa wannan ruqiyar ta babba ce, za a yi mata da safi, za a yi mata da rana, za a yi mata da yamma, to da haka za ku bar ta a nan, za ku tafi ne ku je ku dawo, ko kuma za ku tsaya ku jira har a yi mata ruqiya sai ku tafi. To wasu tafiya suke zai su dawo in kwantar da ita a gadon asibiti, an ce ana samu. Wannan ba kuskure ne mai muni, kuskure ne sosai. Malamai suka ce da bambanci da likitanci, da bambanci da allura, da bambanci da rubuta magani. Shi wannan misali kamar in likita ne aka ce zai yi likitanci ga wata mace wacce take ba muharramarsa ba ce saboda larura, saboda yana da ƙarin wata sifa da muharraminta ba shi da shi. Ina fata an fahimta. Allura za a yi mata, duk dangin su ba wanda iya allura, kuma ya zama dole a yi mata. Wa zai mata? Dole sai likita, ko? Tiyata za a yi yaga cikin ta a shirya cuta, duk dangin su ba wanda ya iya, dole sai shi. Amma fa shi wannan kar ku manta, Qur'ani zai karanta, wane zai iya Qur'anin ba a cikin danginta? Waye bai iya ba a cikin danginta? Mahaifinta ma ya iya karatu, shi ma ya mata ba wani ƙari ba, in ka ji yadda ake rubiyar kawai ba wani abu zai shafa mata, dan ba abin da ake shafa mutum yana aljanu, babu shi, babu wani abu da ake shafa, ba wani ɗauri zai mata ba na musamman cewa gashi ana yi mata wani ɗauri wanda shi kaɗai ya iya ɗaura. Ba wata aya ba ce da aka ware cewa sai aya kaza da kaza, duk abin da ka iya na Qur'ani kai ba sama da Fatiha, a karanta a tofa. Kawai abin da yake tasiri, ai mun karanta a cikin Adda'u wad-Dawa'u, shine ingancin imanin wanda zai rukiya da da gamsuwarsa cewa Allah ne yake ba da lafiya, sai imanin wanda za a yi masa rukiya shi ma da gamsuwarsa cewa Allah ne yake ba da lafiya. Wannan kawai shi ne sabab, ana yi sai ga an samu waraka. Shi yasa malamai suka ce babu dalili akan ma mutum ya ware wani guri wani rukiya. Ita rukiya addu'a ce, kowa kuma ya iya wannan addu'a. Addu'a ce, haka mutum ya kiyayi wato zuwa da abubuwa da ba su da asali a shari'ar Allah, sun yi tsoraci Allah maɗaukakin sarki. In dai kana rubiya ba laifi ka yi wa namiji, amma mace ba ya halatta ka ce za ka yi mata rubiya, in dai ba muharramarka ba ce. In aka zo maka ma sai ka ce to ai rubiyan nan abu ne mai sauƙi, Fatiha ce ake karantawa sai a ringa tofawa, in dai aka yi da ikhlasi da tsarkin zuciya da imani to Allah yana ba da lafiya. Allah tabaraka wa ta'ala ya dace da mu. Da aka rubiya ta ka su zuwa ka so biyu, na'am na'am na'am. Na'am, wani abu na aiki haka, yawa ta likitanci, eh, yawa wanda ba su da cikin ɗan uwanta. Na'am. A cikin ɗan uwanta ba. Malamai ba su yi la'akari da wannan ba. Shi a nan malamai ba su yi la'akari da shi ba. Sannan kuma sai suka ce a kawo, sai a kawo misali. Kamar misali yau shi ne za a samu irin wannan misalin da aka yi. Kamar a ƙaddara cewa ga wata mace tana ta tashi da wani aljani ko wata cuta ko wata larura, sai aka rasa wani na kusa da ita muharraminta da zai mata wanda ba shi da irin wannan sifa, sai aka ce a kawo misali. Ba zai yi wuya, zai yi wuya. Ta mace tana gidanta, gidan nan nata ba wanda ke waye da ita, ƴaƴanta, mijinta, ko tana gidan iyayenta, iyayenta, ɗan uwanta mata, ƙannanta, yayyenta, tana halin tafiya, ba a tafiya sai da muharrami. Duk inda take akwai wanda yake kusa da ita da zai mata wani. Kuma duk wannan sifar da ake faɗa a ce misali kamar ya fi ƙwarewa wajen karatun Qur'ani ko ya fi gogewa da sauransu, ita addu'a ba ta buƙatar ƙwarewa ko gogewa. Ita addu'a babban tasirinta a cikin zuciya yake. Shi yasa ma ana iya samu ga wani mushriki a nan yana addu'a, nan ga musulmi yana yi, Allah sai ya amsa ta mushrikin, sai ya ki amsa ta musulmi, saboda Allah yana la'akari da zuciya. Amman yujibul mudarra idza da'ahu, da ka shiga iztirab ko me ka ce Allah sai ya amsa maka, ba ma karatu Qur'ani. In ka shiga wani bala'in da yake cewa ko ta kai Allah ba wannan lafiya, wallahi Allah sai ya bata. Shi karatun Qur'ani sababi ne, in dai an karanta shi to kawai Allah zai yi, amma fa yana tasiri da abin da yake cikin zuciya. ba shi da alaƙa da wai gogewar karatun a baka. Ina fatan ana fahimta. Ba shi da alaƙa da wani. Shi babin addu'a kawai kai tsaye magana ce ta zuciya. Kawai. In dai ka shiga halin iftirar, to kawai Allah zai amsa addu'arka. Ba wani abu da ake bukata na wani gogewa wajen ƙwarewa wajen addu'a da sauransu. Akwai misalai da yawa da malamai suke badawa. Wasu a wajen addu'a ma kuskure suke a wajen addu'a. Amma saboda sun shiga halin da ba wanda zai iya a lokacin sai Allah. Kuma Allah ya gafa a ransu. Take kawai sai ga an samu kuta. Shi ne dama ƙa'ida ke wanda ya kai matakin Allah yana amsa masa. Da haka shi a nan malamai ba su yi la'akari da shi ba. Cewa idan wannan ya fi ƙwarewa da gogewa wajen karatu da wasu sifa din, to wannan ba a yi la'akari da shi ba. Kuma abu ne da ake yin zato kyakkyawan zato ake. Cewa muna ga misali kamar malam wani ko shek wani ko dakta wani, ai ya fi ɗan uwanta ilimi. Ya fi shi taƙawa da kuma nagarta. Ma ba mamaki akwai wata sifa da shi ɗan uwanta yake da shi a lokacin ya yi addu'a. Allah sai ya amsa fiye da wancan. Shi yasa dai ba a yi la'akari da wannan ba. Ina fata an fahimta. Tunda suna cewa addu'a ce. Ita kuwa addu'a babu wanda zai ɗaga hannu ya ce Allah shi zai amsa addu'a saban da wannan. Shi ne babban dalili ma a babu. Addu'a ce kawai. Ba wanda zai ce ga wannan in yi addu'a Allah zai amsa fiye da wannan. Sai dai kyakkyawan zato. Kuma shi a nan malai ba su yi la'akari da wannan ba. Tunda ruƙiya ce. Wannan matan muharramar ka ce. Shi yasa wanda yake ruƙiya ga mutum. Shine muharramin ta kawai. Da ɗaya ba yadda za a yi wani mata ruƙiya wanda ba muhallin ta tunda babu yana. Allah ta'ala ya dakatar da mu. Na'am. To da haka wannan ita ce ruƙiya ta kasu zuwa kasu biyu. Ruƙiya ta shirka da kuma ruƙiya wacce ta halatta ta Alƙur'ani da hadisi. Sai at-tama'i shine layu. Shine laya wanda laya ta kasu zuwa kasu kasu. Shi Balarabe a da abin da yake ɗauka laya shine kamar abin da ya gabata na waccan tsirkiya da ake ratayawa. Ba wani abu a jikin zaren, zaren kawai ake ɗaurawa. Shi ma suna kiransa da suna at-tama'i. Ko wuri, wani abu ne da ake samo shi daga cikin ruwa. Ina aikin san wuri a cikin ruwa ake samo shi. Za ga yana da huda sai a ɗaura gari, sai a ratayawa yawo a wuyansa. Shi ne wada'a. Duk ire-iren waɗannan. Shi ma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake shirka su. Shi wannan ba kala biyu ba ne, kala ɗaya ne. Kala ɗaya ne, kawai ita laya baki ɗayanta shirka ce, ko babbar shirka ko ƙarama. Ba wata laya da ta halatta, ko babbar shirka ko ƙaramar shirka, ko wacce ba ta halatta ba, kuma wacce ake rubuta Alƙur'ani a ciki. Wannan ya gabata duk mun karanta a cikin kitabut tauhid. Sai at-tiwala, wani abu ne ake yi wa mata wanda idan an yi musu suna riya cewa yana sanya su zamanto ababen soyuwa a wajen mazajensu. Shi ma dai tsumbace-tsumbace ne. Yana iya kasancewa ta hanyar rubutu sai a zo a rubuta wasu abubuwa a rubuta wasu sunaye da wasu rubuce-rubuce sai a wanke wa mutum sai ta sha. Wani tsumbace-tsumbace ne dai. Shi ne at-tiwala. Shay'un ya fassara shi a kitabut tauhid. Shay'un yasna'unahu. يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ويحبب الرجل إلى امرأة جيني أتيوال وانا أبني أكي ينسى سناري تيوالنا سنة مجي يسوما تسا كوينا سنة متي كوينا سنة متي تسو مجي وانا نبك شركة جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وانا حديث حديث نيئن قلتتي كما ريد ديه قبات ما ليس قبات تيوال وأخرج أحمد والترمذي عن عبد الله بن حكيم عن عبد الله بن حكيم مرفوعا إمام أحمد إمام الترمذي سر ويتحدث لدى عبد الله بن حكيم لدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم مازال لا يكي سوى من تعلق شيئا جمة من ديرات يبوس يساد ون أبو وكيل إليه تزاء دوغر لشيء زواج ون أبو wanda wannan hadisin hadisi ne hasan ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa akhraj ahmad ar-ruwaisi qala imam ahmad ya rawaita hadisi daga ruwaisi ruwaisi yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ya ruwaisi ya kai ruwaisi la'alla al-hayata satqulu bika zalla yace ba mamaki za ka samu tsayin rayuwa فأخبر الناس تكباو متاني لابار أن من أقد لشيته شوى دم متمن دي تبكي جيمن فا يكسي جيمن سئرن يد أكي كسي غاشن كي دوان دي ون أو تقلد وتر كوكما يراتيا أو تقلد وتر كوكما يراتي سيكيا أدعوين فا شيني إرن يد أكي راتيا raƙumi kamar yadda ya gabata a hadisi Allah ya buka yanna ci raqabati ba'irin ila datan min wata illa qutiha wanda ya rataya a wuyansa wannan zaran da ake wato sanya shi a jikin sanda da ake kwari da baka da shi wannan tsirkiya din ko danko ko fata duk wanda ya rataye wannan a wuyansa a wiskan jabir ji ida abbati ko ya tsarki da kashin dabba au azun ko ya tsarki da kashi فإن محمدا بريء منه وكباش لاباري شواء النبي صلى الله عليه وسلم ياي برم برتش باب شي باب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأن محل الشاهد أو تقلد وترا وأن ديراتي والنظر أنسيفا ده زمة شواء زرن زي مسو ماغي كوزي تنكو دي مسو تنتا وأن ينامون شواء ديك وأن شركة وأن دي أيكت وأن تياي شركة الله تبارك وتعالى يكرمنا في الدنيا. نعم.